الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سأقرأ السلام عليكم بركم ورساك صدوا أشكن ونصاب شر من أفتوى الرحمة عندني شيخ بلا كبر نكي قبات الدول نشري أهل ينزو تارد شيخ مالمو مع الدكتور شاك محمد صانع عمر ريجالي كده أمان تاغا إيا عيكو من ساقوانيتا دندل منا ساد المنتا واتو فيسبوك لكما إيا عيكو من ساقوانيتا أدريش منا ينرقض واتو فتو إرحما @yahoo.com لكما إيا عيكو من دا ربو تبتن تنبيوي كمريان دا أكسابا كرمك الله. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وامسوا سورة رمو أولنا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري دا الإمام مسلم سرويتو أجكين إنقات التلة تفنس بيو دا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دا مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. منذ صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مثال الجليس الصالح والسوء، wato abokin zama na kwarai da kuma abokin zama wanda ba na kwarai ba. Misalin su ka hamilul miski, kamar wanda yake dauke da tiraran almiski ne, wa nafikhul kiri, da kuma wanda yake wato hura zigazigai. Fa hamilul miski, wanda yake dauke da almiski, imma an yuhziyaka, ko dai ya san maka, ya sa maka tiraran ka ji kanshin sa, wa imma an tabta'a minhu, ko kuma in bai baka kyauta ba ka saya daga wajensa. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan, ko kuma ka rika jin kanshin almiskin daga wajensa, kanshi mai dadi. Wa nafiqul kiri, shi kuma mai busa zigazigai. Imma an yuhriqa thiyabaka, ko dai ya kona maka rigarka. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ko ka rika jin warin wannan zigazigan da yake busawa. Wannan hadisi ya kunshi kwadaitarwa akan azabi abokai waɗanda suke nagari, kuma ya kunshi tsoratarwa akan gujewa abokai waɗanda suke ba nagari ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada misalai guda biyu, a inda ya bayyana cewa abokin zama na kwarai wanda kowane hali, a kowane yanayi zaka ci ribar zama da shi, zaka samu alheri tattare da shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi da wanda yake dauke da tiraran almiski, wanda zaka amfana da wannan tiraran nashi na almiski, ma dai ta hanyar ya baka kyauta, ko kuma ta hanyar ka saya ka biya shi, ko kuma alal akalla a iya wannan zaman da kake tare da shi zaka ji kanshin almiski din nan yana tashi, kuma zaka ji dadi. Saboda haka alkhairin da yake samun bawa ta hanyar abokin zama na kwarai ya fi alkhairin da mutum zai samu ta hanyar almiski, domin abokin zama na kwarai ko dai ya sanar da kai, ya koyar da kai abinda zai amfane ka a addininka da duniyarka, ko ya yi maka wata nasiha da za ta amfane ka, ko ya gargade ka akan wani abin da zai cutar da kai ko ya kwadaitar da kai akan kai wa iyayenka da'a kai wa Allah da'a ka bi iyayenka ka sada zumuncinka ko ya nuna maka wasu laifuffuka da kake yi ko kai wata kila ma baka san da su ba ko ya saka ka rika yin halaye na kwarai kana kwatanta dabi'u masu kyau a maganganunka ko ayyukanka da halayyarka domin sautari mutum Allah ta'ala ya halicce shi da kwaikwayon abinda dan uwansa abokin zamansa yake yi domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf wato rayuka kamar sojoji ne waɗanda suke tattare guri guda waɗanda suka fahimci juna suka samu kusanci da juna sai kaga sabo ya shiga tsakanin su wanda kuma babu kusanci da juna babu fahimtar juna sai kaga wato sabani ya shiga tsakanin su saboda haka sashin su yana kiran sashi zuwa ga alkhairi ko zuwa ga kishiyan alkhairi wato mafi karancin abinda abokin wato mutum zai fa'idantu da shi daga abokin zama na kwarai da kuma fa'ida ce wacce ba kankanuwa ba shine ta hanyar sa mutum ya kyamaci ayyuka waɗanda suke marasa kyau ta hanyar ta mutum ya kyamaci ayyukan da suke saban Allah ne saboda zama da mutumin kirki zai sa ka yi kokarin ka ga baka yi abin da zaka wato mutuncin ka zai zube a idan sa ba zaka yi kokarin ka ga ka kwatanta ayyukan da shi yake yi domin ya zamana a zaman ku ko abokantakarku ta dore sannan zaka yi gasa da shi cikin aikin alkhairi zaka yi gasa da shi wajen gushewa sharri zaka yi kokarin wato zai kokarin ya kiyaye mutuncinka lokacin da kake tare da shi ko lokacin da baka nan kuma soyayyar sa da yake maka zata amfane ka hakanan addu'ar da zai yi maka zata amfane ka a lokacin da kake nan duniya ko bayan marasuwarka kuma duk inda yaji cewa za a zuwar ma da mutunci ko za a ci mutuncin ka zai tsaya ga ya kare ka saboda yadda yake tare da kai ko da yaushe kuma saboda yadda yake son ka saboda haka zama da mutumin kirki akwai amfanunnuka da yawa wanda mutum zai samu daga wannan sannan zama da mutumin kirki zai iya hada ka har ila yau da wasu mutane wanda su ma na kirki ne wanda za su amfane ka da maganganunsu ko da ayyukansu saboda haka zama da mutanen kirki yana da amfani kwarai da gaske mai yawa na ba za a iya kirga su ba ko da kuwa zama da mutumin kirki wato zama da mutum ba shi da wani amfani illa kasancewar za a yi maka irin lissafin da ake masa to kasancewar sa mutumin kirki kai ma za a rika kallon ka mutumin kirki saboda kana abota da shi ko da wannan ne kawai ya isa ya zama amfanin abota da mutumin kirki wanda Annabi yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali mutum yana kan dabi'u da halayya na abokinsa don haka mutum ya dubi wanda ya kamata ya abota da shi amma abota da mutanen da suke na banza ne to ita kuma za ta haifar da kishiyar gaba ɗaya abin nan da muka ambata kuma za ta cuci mutum ta kowace fuska da yawa mutane sun halaka saboda abota da mutanen da bai dace su abuce su ba da yawa abokai sun ja abokansu zuwa ga halaka ta inda ba su sani ba ko ta inda suka sani ko ta inda ma ba su sani ba saboda haka babu wato babban ni'ima ga bawa kamar a ce yana da abokai na kwarai kamar yanda babu babban bala'i ga mutum kamar a ce abokansa ba na kwarai bane zama da abokan kirki sukan sa mutum ya samu kansa fi a'lal illiyin a can kololuwar illiyin kamar yadda zama da mutanen banza za su iya ja mutum ya samu kansa fi aswalis safilin wato can kasa a cikin mutanen da suke kaskantattu zama da mutanen kirki za ta sa mutum ya samu ilmummuka masu amfani ya samu halaye dabi'u masu kyau ya samu ayyuka na kwarai sannan abota da mutanen banza za su haramta masa dukkan waɗannan abubuwa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula to ubangiji ta'ala yake cewa ranar da az-zalimi zai rika cizan dan yatsansa yana cewa ina ma na rikita farki tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama ina ma ban rikiwa ne zama aboki na ba laqad adallani an azzikri ba'da ijja'ani hakika ya batar da ni kamarin wa'azi bayan wa'azi ya zo min fa kana shaytan lil insani khazula shaydan ya kasance wanda yake ainihin tabar da mutum saboda haka mutum yana da kyau ya dubi wa ya kamata ya zauna da shi wa ya kamata ya abota da shi wa ya kamata ya zama tare da shi ko da yaushe ya zama ya samu jalisu salih domin ya samu dukkan amfanin da mutum yake samu ta hanyar zama da jalisu salih ya kaurace wa aljalisu sayyi domin ya kaurace wa dukkan wata cuta da take samun mutum ta hanyar aljalisu sayyi Allah ta'ala ya samu dace ya mana gamda katar na'am
amin summa amin tambaya ta farko mallan ta fito daga baban gida halluru yace menene dalilin da yasa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kaho kuma a wani bangare aka yi masa
to hadisan da suka zo a wannan babi cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da kuma littafan sunan sunan abi dawud sunan tirmizi sunan ibnu majah da musnad al-imam ahmad hadisan da suka zo suna nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama an masa kaho a kansa saboda ciwon kai na gudusuda yana fama da ciwon kai an masa kaho hadisan sun nuna wannan a cikin bukhari akwai hadisin da yake cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaho a kansa sannan a cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaho a ainihin a gefen wato gefen wuyansa na dama da na hagu sannan an yi masa kaho a tsakanin kafadinsa wato gadon bayansa can sama saman gadon bayansa tsakanin kafada da kafada shine alkahi annabi an masa kaho anan wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masa kaho a gurare daban-daban an masa kaho anan an masa kaho a baya tsakanin kafadinsa an masa kaho a daidai wuyansa da dama da na hagu an masa kaho a kansa na'am
sai tambayar da take cewa malam wasu suna cewa wai bai halatta a bijan din daga gida ba wasu kuma suna cewa za a iya bi amma wai idan an dauke wuta baka jin sallar zaka iya ci gaba daga inda lasifika ta dauke shin wani zance ne mai inganci
to kowa ya san cewa shi musulunci abin da yake so a dangane da sallah shine a taso a zo ba wai a bi ta daga gida ba ta matan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa gidansu a jikin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai sun zo masallaci ba sa tsayawa daga cikin dakunan su suna bin sallah sai sun taso sun shigo masallaci wanda inda sun ga dama za a iya daga murya za a iya sa ladan ya rika daga murya dan su rika bi daga cikin gida duk gidajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yake suke da masallacin sa akwai kofar ma da za yake biyo wa ya shigo cikin masallaci amma duk da haka ba a taba samun inda aka ce ɗaya daga cikin matansa sallallahu alaihi wasallam tana sallah a cikin ɗakin ta ba ko a cikin gidanta tana bin masallah annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daga masallacin sa wannan ba a samu wannan ba tafiya ake yi kaga kuma ba wani wanda zai zo ce maka ai kai sallah daga inda kake ba sai ka zo masallaci ba sallah ka tayi sannan ga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih ibn hibban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la salata li munfaridin khalfa as-saff illa fi as-saff babu sallah ga wanda ya ware a bayan sahu sai ya shigo sahu wato in mutum ya ware shi kadai a bayan sahu yana sallah bai shiga sahu ba to bashi da sallah to wannan koda a cikin masallaci ne mutum ya shigo masallaci ga sahu nan bai cika ba ya ware ya dashi sahun shi kadai to ya shiga cikin wannan hadisin domin sunan shi al-munfarid khalfa as-saff wanda ya ware bayan sahu to ina ga wanda bai mazo haraban masallacin ba ina ga wanda bai shigo masallacin ba kwata-kwata kaga babu shakka shi yafi kowa dacewa da wannan hadisi to koda zaka shigo masallacin ka shigo ƙwaryan masallaci amma ka ki shiga sahu ka koma gefe daga shin kake bin sallah to ka shiga karkashin wannan hadisin da yace babu sallah ga wanda ya ware shi kadai bai shiga sahu ba haga mutumin da yake gida babu shakka wannan ko shakka babu cewa bai shiga sahu bai shiga ma masallaci ba bare ai magana shiga sahu to annabi ya ce ba shi da sallah to kaga wani yazo ya ce kana da sallah to wannan ban san da wa yake ba in har ya san wannan hadisin kuma da kai ce kana da sallah in kai haka tayi daidai in ma ya wuta an dauke wuta baka jin abin da limai yake ciki kawai ka kara sallarka to in ya san da wannan hadisin kuma yake wannan magana to wannan abin tambaya sa abin tambaya ne akan cewa da wa yake wa martani annabi da yace babu sallah ko ko me yake nufi in kuma bai sani ba to sai a sanar da shi a gaya masa ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa a taho a shiga sahu shine samun sallah akwai hadisin da yake cewa la salata li jaril masjid illa fi masjid wannan hadisi bai inganta ba kuma ma'anar da yake nunawa ta fi ma tayi fadi ta fi wannan ma domin shi yake babu sallah ga wanda yake makocin masallaci sai a masallaci shi hadisin abinda ya nuna cewa makocin masallaci in yayi sallah a gida shi kadai ba ta yi ba wanda kuma ba haka bane wanda yake da uzuri yana iya sallarsa a gida ta yi hadisin da a ce ya inganta to kaga shi ma'anarsa tana da fadi ta wuce magatin ka biyo sallah ta ga gida ko kai kadai ta yi kai shi la salata li jaril masjid ya nuna ba za ka yi sallah matukar dai kana makutaka da masallaci in ba a masallaci ba da kuma wannan bai inganta ba abinda ya inganta shine la salata li munfaridin khalf as-saf illa fi as-saf kaga wanda yake bin liman kenan wanda yake bin liman ya ki shiga sahu ya ware shi kadai ya sallar sa to na ba shi da sallah haka nan wanda yake bi daga nesa ta kofar gidansa ko ta cikin gidansa shi yasa muke faɗa ko da yaushe mata da suke makotaka da masallaci kada su kuskura su ce tunda a last week tana kai sautin liman cikin gidansu za su bi shi sallah daga nan in suka yi haka ba su da sallah su yi sallar su kadai a cikin dakunansu yafi musu alkhairi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa biyutuhunna khairul lahunna sallasu a gida tafi musu alkhairi da haka sai sallasu su kadai a cikin gida wannan shine abin da yake daidai amma kar su ci za su bi sallah daga nesa in har suna buƙatar sallah da liman to su fito su zo masallaci su tsaya a sahun da mata suke tsayawa to nan ne suka samu sallar jami'i
na'am sai tambayar da take cewa mallan na ba mutum bashi sai na ce masa idan na riga shi mutuwa na yafe masa in kuma shi ya riga ni mutuwa to na yafe masa dai to sai naga yana jinkirin biya na shin ya halatta na kai shi kotu ko kuwa maganar da nayi ta kare shi daga biyan bashin
to ai ba ce ka yafe mishi ba akwai bambanci cewa in ya mutu ka yafe mishi ko in ka mutu ka yafe mishi da kuma cewa ka yafe mishi in cewa kai ka yafe mishi wannan ba buƙatar ka mutu ko ya mutu ka yafe mishi ka yafe mishi amma cewa in ka in ya mutu ka yafe mishi wannan yana ba ka yafe mishi bane har yanzu saboda ka bashin sa bashin ka yana kansa kuma ita wannan maganar ba ta da wani amfani tunda ka san ba yafe mishi zakai ba har zaka yafe mishi kai ka yafe mishi gaba daya amma kai masa wata magana da zai ci kuma zai rika yin amfani da ita yana ta jinkirin ya ga bai biya ka ba yana jiran ka mutu ko shi ya mutu kaga wannan duk ba shi duk tun farko ma bai kamata ka kawo wannan aranta ba kawai ka bashi in zaka yafe mishi ka yafe mishi ba ka yafe mishi ba zaka daga masa kafa ne ka ce gashi nan duk sanda Allah ya hore masa ya biya shi kuma ya kokari in Allah ya hore masa din ya biya wannan shine daidai kada shi kuma ya rike fa adawa fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ada'un bi ihsan shine kai kokarin ka ga ka biya bashi akan lokacin da ake bin ka ba tare da ka rike kudin mutum ba tare da kana da ikon biyan sa amma tulul gani ya zulmun nabi yace taurin bashin wanda yake da wadata zalunci ne to mutumin da yake da wadatar ya biya bashi kuma yashi taurin bashi to wannan azzalimi ne kaga wannan yana da hadari saboda haka in zaka yafe masa kawai ka ce ka yafe masa in baka yafe masa ba to kawai ka fito ka gaya masa ni fa bashin nan ba fa baka ne ba kuma ina bukatar ka biya ni to in ya fahimci haka naga zai biya ka ba bukatar ma sai an je wani gaban kotu amma kai ne ka bashi wata kalma a dungure wanda watakila ta sa shi yake jan jiki na'am
na'am sai tambaya ta gaba tace mallam menene mafita ga mutumin da ya cuci kafiri daga baya kuma ya neme shi amma domin ya bashi haƙin shi amma kuma bai san inda zai same shi ba
sai ya yi ta tuba zuwa ga Allah neman Allah ta'ala ya fi masa domin akwai haƙƙin Allah na cewa ya ce kada ayi cuta ga kowa ka cuci kowa musulmi ne ko ba musulmi ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba bai kamata wani ya cuci wani ba to idan mutum ya keta wannan hani ya cuci wani to yana nan mai laifi a gurin Allah ne tuba kasancewar bai iya samun wancan ba domin ya warware wannan zai iya zama masa uzuri tunda yana da niyyar ya warware tsakanin su to bai samu ba ba a cewa anan yayi masa sadaka domin sadaka ana yi wa mu'mini ne shine ake tsammanin a samu ladan sa amma mutumin da ba musulmi ba ba imani tare da shi to ba wani aiki da za a yi da sunan sa a ce ya samu ladan wannan sai dai kawai tuban da zaka yi kuma da niyyar ka kikkiawa da kake da ita na ka warware wannan cutar da ke tsakaninku ita ce za ta cece ka ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya biya maka abin da ka ci nashi na bashi
na'am sai tambayar da take cewa malam idan na dauki awa guda ina karatun fiqh kuma na dauki wata awa gudar ina karanta Qur'an cin wanne ne yafi lada a tare da ni
to ba abin da ake kwatanta karatun sa da Al-Qur'ani karatun Al-Qur'ani wannan nasi ya zo baro-baro cewa idan ka karanta duk harafi kana da lada 10 kuma kowace lada ana kana da lada 1 ko wani lada 1 ana linka shi 10 kamar yadda ya zo a hadisin Tirmidhi wanda Ibn Mas'ud ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man qara'a harfan min al-Qur'ani falahu bi kulli man qara'a harfan falahu man qara'a al-Qur'ana falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha ولا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف من زال صلى الله عليه وسلم يجي wanda ya karanta alqur'ani to yana da lada cikakken lada akan kowane harafi guda daya kuma kowane lada ana ninka shi gida 10 yace ba zan ce muku alif lam mim duk harafi daya bane a a alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ce saboda kaga in kace alif lam kana da har kana da lada harufa uku kana da cikakkun lada uku wanda za a ninka su 10 su zama 30 kenan to wannan alqur'ani kawai aka fadi irin wannan lada da ta 10 shi da mutum zai samu ta hanyar karatun sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada a hadisin Aisha al-mahiru bil qur'ani ma'al safaratil kiram al barara wallazi يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران وانده يقولي يكيبواني وجن كراتن القرآن تو وانده ينا تارد ملائكو وانده الله تعالى يكي ايكين سنة كيكاو كونا سكرانشي ما سبيعي سانا وانده يكي كرانت القرآن ينا 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 باش وحلا ينا قبالن كويا سوراك ينا شنو حلا وجن كراتن سا to yana da cikakkun lada guda biyu ladan sa na karatun Qur'ani da kuma ladan sa na wahalar da yake sha wahalar da yake sha ba ta hana shi ya ci gaba da karatun ba wannan Qur'ani yake da wannan to duk duniya babu wani abin da zaka karanta ko wani harafi ɗaya a baka lada ba zaka karanta hadisi a baka lada irin wannan ba na kowane harafi kana lada ɗaya ko hadisul qudsi ko alhadisun nabawi ballantana kuma maganganu na malamai sai dai kowanne kuma da matsayinsa da falalarsa ladan karanta alqur'ani zai hana ka ka karanta littafin fiqh ba ko littafin sirah ko littafin tauhidi ko littafin tarihi da sauran littafin ilimi karanta alqur'ani ba zai sa ka ci to ba za ka buƙaci karanta waɗannan ba domin waɗannan su suke taimaka maka wajen fahimtar abin da zaka karanta na alqur'ani din shi kadai alqur'ani ba ka karanta shi ka fahimci abin da yake nufi ba sai ka hada da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma bayanan malamai suna ƙara fito da ma'anonin waɗannan abubuwa ne duka biyu shi kaga shi ma ana buƙatar sa koda ko yana da tsada karatun qur'anin amma nan ba zai wadatar ga barin wancan ba kamar mutumin da ya samu abinci ne mai tsada duk tsadar sa ba za ta hana shi buƙaci da ruwan da zai sha ba ba za ta hana shi kuma buƙaci sitirar da zai sa ba ko muhallin da zai zauna saboda ka tsadar abu ba za ta hana a buƙaci wani jinsin wani abin da ake shi ma buƙatar sa ba saboda ka kowanne da muhallin sa kowanne da zaman sa kuma kowanne idan mutum yana cikin sa yana cikin ibada ce da Allah ta'ala zai rubuta masa lada a kanta haka shi ne mai ilimi umuman a dunkule abu ne da Allah ta'ala ya buƙaci mutum musulmi ya yi shi kuma in yayi shi yana cikin ibada yana bilada kuma yanda annabi yake cewa man salaka tariqan li yakunsu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna, wanda duk ya kama wata hanya ta neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna a dalilin wannan. Saboda shi ma na ibada ce mai zaman kanta da Allah ta'ala yana ba mutum lada, sai dai ba kwatanta wannan da wancan ba, kamar da karatu Qur'ani shi kadai ba zai wadatar ga barin neman sanin hukunce hukunce ba.
Sai tambaya ta gaba wacce ta fito daga Fatima da Rumman Sa'u Rajibi Yusuf Bandabu, suka ce malam menene hukuncin kayan kwalliya da mata suke sanyawa irin su Aisha da maskara da jajira da sauransu, domin wasu idan sun saka za ka ga suna kama da waɗanda ba musulmi ba.
To yana daga cikin sharuɗin sutura ta ɗa musulma, ɗa musulma ka tangaggiya kamammiya mai kunya, yana daga cikin sharuɗin sutura ta kada ta kwaikwayi suturar da ba ta musulmi ba. Wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda duk zai kwaikwayi wasu mutane to shi ma ya sa kansa cikin su. Allah ya kiyaye. Saboda haka mutumin da zai kwaikwayi waɗanda ba musulmi ba a cikin sitirar su da shigar su, to wannan yana cusa kansa ne cikin su. Abun akwai koran ranar gobe kiyama, Allah ya tashe shi a cikin su. Shi fa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, domin duk mutumin da zai kokarin kwaikwayin sitirar wani to babu shakka wannan zai yi tasiri har cikin zuciyarsa. Wato at-tashabbuh fi adh-dhahir lahu ta'sirun fil batin, inda malamai suke cewa ka kwaikwayi mutum, ka kwaikwayi wasu ko wani mutum a zahiri to sai tasiri yana su har zuwa zuciya, kuma ɗabi'a ce za ka ga haka. Galibi duk mutumin da ka ga yana ƙoƙarin kwaikwayar al'adarka, yana son ya ci abinci irin naka, sai ga ya shiga irin taka, babu shakka za ka samu cewa yana son ka, yana ƙaunarka, kuma yana ƙara samun kusanci zuwa gare ka. To haka nan in mutumin kirki ne to zaka ji wato kana kwaikwayon shi, kana ƙara sa shi a zuciya, kana ƙara son sa, kana ƙara ƙaunar sa. Haka nan in ba na kirki bane to shi ma haka zaka ji kana son shi, kana ƙaunar shi, kuma ƙaunar nan take sawa ya ga tasiri ta zuciya a zahiri. In ba ƙaunar to za a ga tasiri a zahiri. In ka ga matasa suna sa rigar wani dan bol, in ka bincika ba ka samu dan bol din yana da wato karkuwa sosai a gurin su, suna girma shi, ana yana birge su. Wannan ake sa sitirar sama so ake ai irin tashi, ko ka ga irin yadda yake a ga gashi shi ma ana so a ji. Duk za ka ga at-tashabbuh fi zahir kamancece ne a zahiri, to sai ka ga tana da alaka da wani abu a zuciya, a zuciyar sa tana karkata zuwa ga wannan abu. Sai ka ko wani gari ka je idan garin da ka je ba irin mutanen ka bane, ba irin al'adar ka bane, zala ka ga wani mai irin shigar ka ya sa kaya irin naka, to sai ka ji ka fi karkata zuwa gare shi, sai ka ji wani daban, sai ka ji cewa kamar ka ga wani dan uwanka, zaka ga ka neme shi kun gaisa kun hira, da ina yake. Da dan Najeriya zai je China, zai je India, ya ga wani dan Najeriya ya gan shi, shi ma daga Najeriya yake, sannan ya gan shi da babban riga, ko ba yaran su ɗaya ba, to sai kaga sun kusanci juna, sai kaga ya fi kusanci da shi sama da waɗancan yan garin da ya samu wanda ba su ba ɗabi'a su ɗaya ba, al'ada su ɗaya ba. Saboda haka ita kamanceceniya ta zahiri tana da alaƙa da abinda yake cikin zuciya, shi yasa ba a son a riƙa kwaikwayon waɗanda ba mutanen kirki ba, domin gudun kada wannan ya zama ya yi naso ya yi dafi a cikin zuciya. Haka ba daidai ba ne mace ta yi shiga wacce za ta nuna cewa tana kwaikwayon wasu wanda ba musulmi ba. Alhamdulillah mu a nan a Najeriya musulmanmu suna da sutura mai kyau tun ɗan asali, ba ma buƙatar mu kwaikwayi sutura wani, muna da sutura wacce ke cike da kamala, sutura wacce ke cike da mutunci. Idan ya mace za ta yi wannan shiga babu shakka duk inda ta je za a ɗauke ta, kamila ce da tsakiya ce, amma saboda birkicewa kwakwale da lalacewarsu da wata tarbiyya baƙuwa da ta shigo mana da tasirin ilimi wanda ba ɗauke da tarbiyya da ake bayarwa a makarantunmu da manyan jami'o'inmu, sun sa kwakwalen ya mata da na maza ɗin samari duk sun rikice sun jirkice, sai zaman an mai da abin da yake mamma mai kyau ko ya koma mai kyau wannan duk yana cikin tazyinin shaytan kuma zuyina lahu amalu su amalihi farao hasana baka ga wanda aka kwawata masa mummunan aikin sa ba wanda har ya rika ganin shi abu ne mai kyau wannan bala'i yayi bala'i kenan ka rika ganin abin da bashi da kyau ya zama mai kyau dan Allah ta'ala ya zuyina lahum su amalihi an kawata musu mummunan aikin su aiki ne abu ne mai kyau amma kuma an sa maka ganin kyansa a idanka to wannan bala'i yayi bala'i kenan biyayya ga shaydan tayi kamari kuma shaydan yayi nasara ba kankanwa ba saboda haka wani abu ne da sai an tashi tsaye wajen tarbiya da nusar da al'umma a nuna musu illar wannan abun da aibin sa ta a cikin wato al'umma al'aibin sa da mummunan tasirin sa ga addinin mutum da makomarsa da ci gaban sa ma mutumin da duba zai zama yana da wato wata huwiya tashi identity tashi ta kansa ba sai ya aro ta wasu to babu shakka wannan yana nan har yanzu bai ci gaba ba mutumin da zai takama da shi wani ne kuma ga nashi abin yana da asali kuma nashi din nan yana birge shi wannan shine mataki na farko na ci gaban al'umma amma idan al'umma ta zama na ita huwiyar ta bata damu da ita ba tana ganin ba za ta zama abin birgewa ba sai ta canza ta takamannin ta koma tana kwaikwayon na wasu to wannan hayan suna nan a al'umma wacce ke maglubatun ala amriha ta riga an fi karfinta to a ga babu shakka za mu dade ba mu ci gaba ba sai lokacin da muka canza muka dawo muka yi alfahari da asalinmu muka yi alfahari da addininmu muka yi alfahari da dabi'unmu da halayyarmu da al'adunmu to lokacin ne muke ganin mu ma za mu kafu a doran ƙasa za mu samu gurbin zama a ƙarƙashin wannan wato farfajiyar samaniya in ba haka ba to za mu zama yaran wasu za mu zama sai inda aka kada mu za mu zama kamar kaqati'il ghanam kamar wani garken dabbobi sai inda aka kora mu so haka wannan abu ne da al'umma tana fama da shi yanzu kwarai da gaske kuma yana ƙara habaka yana ƙara tsamari yana ƙara yawaita wajen sutura wajen al'adu wajen ɗabi'u wajen shiga wajen sunaye wajen komai saboda lalacewar hanyoyin tarbiyyar gaba ɗaya sun taɓarɓare sun lalace kullun sababbin hanyoyi ake fito da su na duniyar da al'umma Allah ta'ala ya mana jagora zuwa ga abin da yake mafita ne a rayuwarmu ta duniya da ta lahira
amin a tambaya ta gaba tana cewa malam menene ingancin hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je isra'i an nuna masa wuta sai ya ga mata sun fi yawa a cikin ta
hadisi sahihi ya tabbata isan billahi dan abbas ke cewa qalatu ala nar اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وتناليك وتا سينغا الجنة سينغا يوانشن وإن دسكيان الجنة سوني تلكاوة وإن دسكا لا يوشكين تلوشي سوسك فيها وكما الجنة ناليك وتا سينغا وإن دسكا فيها وشكين سوني ماتا وماتا سوسك فيها وشكين وتا wannan haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa wannan kuma wannan yake nuna hadarin da su mata suke ciki ka kula da irin waɗannan abubuwa na fitsara in suka taso to babu shakka suna tasiri game da mata ba kadan ba in tambayar da ta gabata kaga maganar yan mata da suke wata sutura iri ga sun ana sa musu suna waɗanda kowannen su ba sutura bace ta mutunci amma kuma an yi garkuwa da ita uwa tayi ya tayi abin nan budurwa tayi bazawara tayi matar aure tayi babu shakka wannan yana nuna hadarin da su matan suke ciki Allah ta'ala ya kiyaye mu
amin sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga Mubarak Fahima Salimai Nagi yace malam menene mutum ne yayi aikin ibada dan Allah da kyakkyawar niyya to amma bayan ya gama sai yayi burin ina ma a ce wani yazo ya ga wannan aiki shin menene matsayin wannan aiki
idan mutun ya aikin ibada dan Allah yayi ya gama tun daga farko har karshe dan Allah yayi wanda ana karba aikin sa daman wanda zai yi aikin ibada yana cikin yi kuma ya sa riya a ciki to ko da ya fara dan Allah idan ya shigo da riya a ciki to aikin ya rushe sai dai idan ayyukan masu iya wato aiki ne amma kowanne na bangare na cin gashin kansa kamar misali azumi tun yayi azumi na farko dan Allah yayi na biyu dan Allah da yazo na uku sai ba dan Allah ba to na ɗaya na biyu suna nan lafiya na uku shine ya lalace amma sallah mutun yayi raka'a ɗaya dan Allah da yazo ta biyu sai ba dan Allah ba to kaga raka'a ɗaya ba ta hada sallah ba dole sai ta hadu da ƴan uwarta sannan sallah za ta zama cikakkiya to anan abu ne wanda yake dunkulalle a wani bangaren sarye ta cika to sai shiga to sai ta lalata shi amma abin da yake daban-daban ne in wani bangaren sarye ta shiga wani bata shiga ba to wannan ba za ta zama riya ba idan mutum yayi abu dan Allah kuma aka yabe shi misali sai ya ji dadi to aka ji labari cewa kai abu kaza mutane suka yaba masa kuma ya ji dadi a ransa cewa yayi abun alheri kuma mutane sun gani sun yaba masa sun yi addu'a wani ba a cutar da aikinsa dama abinda zai zama ya zama illa a ce tun farko ya yi ne yana jiran wannan wato ya yi yana jiran a yabe shi ɗin amma in bayan ya yi ne sannan yaban ya biyo baya bai yi dan a yabe shi ba to dan an yabe shi ya ji daɗi wannan babu komai sannan ya riga ya gama aikinsa dan Allah kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yana karatun Al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ji shi ya ji daɗin karatunsa kashe gari da suka haɗu ke cewa je na ji karatunka lalle an baka wato wani sauti irin sautin da aka ba annabi Dawud yake tasbihi da zikiri da shi shine yake cewa Rasulullahi da na san kana sauraro na ma da na ƙara kyautata muryar la habbartu laka tahbiran da na kyautata maka karatun na feke maka karatun sosai kaga anan ya ji dadin yabon da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa da cewa san da yake bai ma san annabi yana ji ba to daga baya da ya gaya masa ya ji dadin kuma abin da aka gaya masa kaga wannan bai cutar da karatunsa bai cutar da ikhlasinsa ba saboda idan mutum ya riga ya gama aikin sa kuma daga baya yayi tunanin wane ma da ya ga wannan aikin to dan Allah yayi amma kuma yayi tunanin daga baya bayan ya gama wannan ba zai cutar da aikin sa ba sai dai idan wannan tunanin nashi ya hare shi a gaba aikin sa na gaba to wannan zai rusa masa aikin sa
na'am tambaya ta gaba take cewa malam me mutum ya kamata ya dinga halattowa a zuciyarsa a yayin da yake sallah domin samun khushu'i
to mutumin da yake sallah domin samun khushu'i ana buƙatar na farko ya sallah a gurin da babu abin da zai dauki hankalinsa to kada ya sallah a gurin da abubuwa da suke gurin za su dau hankalinsa kamar ya sallah a gurin da yake da hotuna misali ko ake yin wani abu wanda zai rika jan hankalinsa yana kallon masu yin to wanda za su hana shi khushu'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wani labule wanda yake da zane a ɗakin Aisha ya rika dan jan hankalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire wannan labulan saboda ya rika buduro masa a sallarsa haka nan ya yi sallah da wata riga wacce aka bashi ita ma tana da zane a jikinta zanen ya rika jan hankalinsa daga karshe da ya gama sallah ya ce aje a karbo masa ambijaniya ta Abijan wannan zanen jikin rigan nan ya rika bujuro masa a sallarsa yana neman ya bata masa sallarsa so ana son gurin da za ka yi sallah ya zama na babu abin da zai rika jan hankalinka shi yasa ba a son yi wa masallaci ado na fitar hankali aka ce kada a yi wa masallaci ado ta yadda mutum ya zo yana sallah wannan adan zai rika jan hankalinsa musamman ma a ce ba ƙauye ne ya fito daga karkara inda bai san irin waɗannan abubuwan ba da zarar ya shigo masallacin ana sallah to shi hankalinsa ba kan sallah sai yake ba bai san raka'a nawa aka yi ba zama za a yi tashi za a yi sai dai kawai abin da ya ganshi ya ga liman yayi kawai yake amma bai san komai daga cikin ayyukan da ake na sallah ba wanda ya ja masa saboda abin da ya gani a masallacin na kyale-kyale da bai saba ganin su ba kuma bai taba ganin su ba ko ba san irin wannan wato cabawa a masallaci kwalliya ta dauki hankali to wannan shine abu na farko da ya kamata mai sallah ya lura da shi. Abu na biyu, idan yana sallah wato dora hannunsa na dama akan kan na hagu a kirjinsa, shi ma su ce yana taimaka wajen khushu'i. Sabanin wanda zai saki hannunsa ya rab, zai zama yana shusa-shusa da hannunsa ko yana jujjuya hannunsa. Sabanin idan ya dora su akan kirjinsa, dora na dama akan na hagu, akan kuma mahallin zuciyarsa, to zai kara halartu da sallar da yake yi, domin tsayuwar tasa ta saba wa tsayuwarsa ta yau da gobe. Tsayuwarsa da yanzu ya yi a cikin sallah ta hanyar dora dama akan hagu ya saba wa tsayuwarsa ta yau da gobe, to wannan zai bashi wato ya rika jin a ransa cewa a sallah yake wannan dora hannun na dama akan hagu. Sannan sa'a idan sa'a inda zai yi sujjada, to rika kallon inda zai yi sujjada, ba ya rika yawo da idansa kalli gabas da yamma, kudu da arewa ba, sama da ƙasa. Nabi ma ya hana mutum ya daga kansa sama, ce idan kuna sallah kada ku daga kanku sama, domin za a iya wabce ganinku, saboda wannan zai kawo rashin nutsuwa. Zalika kana daga kanka sama, to duk abin da yake gittawa a sama ko wani tauraro inda daddare ne ko wani farin wata ko wani abu zai daga daukan hankalinka. Sabanin idan ka jefa idanka ƙasa daidai inda kake sujjada, wannan dora idanka ƙasa din zai hana gaggitawar abubuwa gefenka da hagunka da damanka, ba zai baka damar ganin su ba. Wannan zai sa hankalinka ya tattaru guri guda, ka riƙa jin cewa a sallah kake kana gana da Ubangijinka. Sannan idan liman kake bi, yana da kyau ka zama na limamin da ake bi ya zama yana da karatu mai daɗi. Shi kansa karatu mai daɗi yana taimaka wajen khushu'i. Idan liman yana da karatu murya mai daɗi, za ta sa mutane su tattaro hankulansu suna tadabburin abin da yake karantawa. Sabanin mutumin da yake karatu da muryar da ba ta da daɗi, mutane ba su samu irin wannan khushu'i ba. Don haka dan kai tattaki daga inda kake ka je masallacin da yake da limamin da yake karatu, wanda zai sa ka ji samu khushu'i, wannan babu wani abu. Koda kuwa akwai wani masallaci kusa da kai amma limamin karatunsa baya harfan maka da khushu'i, to kai tafiya ka samu limamin da za ka yi sallah a bayansa tare da khushu'i, ya fi ka yi sallah kusa da gida amma babu khushu'i, don saboda karatun limamin baya daukan hankali. Ana son kyautata karatun Qur'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zayyinul Qur'ana bi aswatikum inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Ku kyautata karatun Qur'ani da buriyoyinku, domin kyan murya da yadin murya yana karawa Qur'ani kyau, kamar yadda ake cewa kyan rubutu yana karawa hujja fitowa da karfi. To kana da hujja kana rubuta ta, to in kai kyakkyawar rubutu wannan zai kara fito da hujja ka tai karfi. To haka shi ma karatun Qur'ani shi ma yana taimakawa wajen samar da khushu'i. Sannan duka yin tasbihohin in kai ruku'u da yin addu'a in kai sujjada, shi ma yana taimakawa wajen ruku' wajen khushu'i, domin da zarar zaka shagala da wani abin da ya shafi sallar, to zai rika sanya tunaninka ko da yaushe cikin kan sallah din. Sabanin idan ba ka yin waɗannan, to hankalinka zai yi wani guri ne, sai zama na gashi goshinka a ƙasa amma kuma hankalinka baya tare da kai. To waɗannan da abubuwa ne wanda za su taimaka akan mutum ya samu khushu'i a cikin sallarsa.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, shin akwai wasu keɓantattun addu'o'i da ake yi yayin saduwar farko tsakanin miji da mata?
To ba wata ta farko ko ta biyu ko ta ƙarshe. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar da yazo a cikin sahihaini, idan ɗayanku zai zo wa matarsa da zai ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana, to inda za su samu ɗa daga wannan saduwar, to shaytan ba zai cutar da shi ba. Wannan abu a ƙayyade shi da ranar farko ba, wannan abu ne sakakke ko ba da yaushe ne, saboda ka ranar farko ta shiga sauran rani kuma da sun shiga. Wannan shine abin da ya zo a sunna.
Na'am. Sai tambayar ta gaba wadda take cewa malam, naji inda aka ce duk wanda ƙarshen kalmarsa ta kasance shahada zai shiga aljanna, kuma naji an faɗi fa'idar mai wai mutum kalmar sa ta karshe ta zama lakum dinukum waliyadin shin yaya mutum zai yi domin kowace a karshe ake so a fada
to wancan na biyu lakum dinukum waliyadin naji kai ma a tambayar ka kace wai kuma haka yake wai babu wani hadisi da yake kalmar karshe ta zama lakum dinukum waliyadin wannan labari ne Allah ta'ala yake gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko kuma duk wani mu'mini ya fada lokacin da waɗanda ba musulmi ba kafirai za su nemi cewa ya raba kafa yayin nasu sai nashi ya dan dana addinin su kuma su dana addinin su to Allah ta'ala cikin abin da ya koya wa Annabi ya koya wa al'umma su yi daga ciki yake cewa sai kuma lakum dinukum waliyadin ku je ku yi addinin kuma mai namu wato babu maganar dan taba namu ko a raba kafa ku dan shigo namu ku yi namu yau gobe mu yi naku wannan ba Allah bai yadda da wannan ba to wannan shine abinda ayat ta ce amma cewa ita ma ana so a lokacin da mutum ya zo mutuwa ya fada abinda ake so ya fada shine waccan abinda ka fada da farko shine annabi ya fada mun kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya zama karshen maganar sa shine la ilaha illallah to ne shine zai shiga aljanna wannan shine abinda ya zo a anasi ba wai maganar lakum dinukum waliyadin na'am
sai tambayar da take cewa shin menene ingancin cewa duk mai takaba ba za ta kwanta a tsakar gida ba
wannan champi ne ba addini bane ba musulunci bane champi ne kawai takaba za ta kwanta a tsakar gida tana bukata musamman ma a lokacin zafi kamar irin yanzu da ake zafi sai ya zama kwance ta tsakar gida ba wani ba abinda ya bambance ta da wacce ba mai takaba ba sai kasancewar ita ba za ta yi kwalliya ba kamar yadda mai miji za ta yi kuma ba za ta yi a wacce ba ta je gidan biki ko ta gaisuwa ko dubiya ko wani abu in ba fitar da take ta bukata ba fitar da take ta larura ko za ta je asibiti ko ainihin babu mai kawo mata cefane za ta je ta yi cefane ko ana jarabawa za ta je ta zana jarabawa ko za ana karatu za ta halarci makaranta domin ka karatu ya gushe ya wuce ta wannan duk babu laifi ta yi saboda fita ce ta larura ta bukata ba a hannanta abin yake ba amma duk wata fita ba za ta yi ba wannan shine abin da aka ce kar ta yi shi ne bambancin ta da wacce ba mai takaba ba amma sauran abubuwa za ta ci abinci mai daɗi za ta sha mai daɗi za ta yi wanka za ta kwanta a guri mai laushi za ta kwanta a tsakar gida ko a ɗaki za ta zauna cikin jama'a za a yi hira da ita za ta yi hira da mutane wannan duk za ta yi ba wani bambanci tsakaninta da sauran mata
na'am sai tambayar Ibrahim Muhammad ya ce da me ake fara zuwa ƙasa yayin sujjada shin da gwiwa ko da tafukan hannu
hadisai ne guda biyu hadisin Abu Huraira da hadisin Wa'il ibn Hujr hadisin Abu Huraira yana cewa idan ɗayanku ya tafi sujjada idan ɗayanku ya tafi sujjada kada ya tafi da gwiwoyinsa kada ya sujjada fala ya sujudu kama ya sujudu al-ba'ir falyuqaddim yadayhi qabla rijlai ka falyuqaddim yadayhi qabla rukbatai idan ɗayanku ya tafi sujjada kada ya sujjada ya durƙusa kamar yadda raƙon yake durƙusawa ya gabatar da hannuwansa kafin gwiwoyinsa wannan hadisin Abu Huraira hadisin Wa'il ibn Hujr shi kuma yana cewa idan ɗayanku zai yi sujjada ya gabatar da hannunsa da gwiwoyinsa kafin hannunsa hadisin Abu Huraira shine hadisi sahihi hadisi ne sahihi yana cikin sunan hadisin Wa'il ibn Hujr hadisi ne dhaifi hadisin Abu Huraira shine sahihi amma hadisin Wa'il ibn Hujr hadisi ne mursal wanda bai inganta ba isnadin sa kuma akwai sharik Ibn Abdullah al-Qadi fa hadisi ne dhaifi wancan kuma shine sahihi saboda haka abinda ya inganta a lokacin sujjada mutum zai tafi sujjada shine ya tafi da hannayensa ba da gwiwoyinsa ba raƙumi da gwiwoyinsa yake tafiya gwiwoyin raƙumi suna jikin hannayensa domin suna cewa to ai raƙumi ne yake tafiya da hannayensa don haka in ka tafi da hannayensa ne ka kai daidai da raƙumi don haka karshen hadisin ya saba farkon sa wanda ya nuna cewa hadisin an yi kalbin sa kamata ya ce fal yuqaddim rukbatayhi qabla yadayhi saboda raqumi da hannayen sa yake tafiya amma an manta cewa goyon raqumi a cikin hannayen nasa suke saboda haka in ya tafi da wannan kafafuwan nasa na gaba to ya tafi da goyoyin sa ne da kai kuma goyonka suna cikin kafafuwanka saboda haka an ce kada ya tafi da kada ka tafi da kada kai kamar yanda raqumi yake tafiya zai yake yi shine kada ka fara da guyuwa kafin hannaye saboda haka kai ka fara gabatar da hannaye sannan ka fara gabatar da sannan guyoyi wannan a mazhabar malikiya haka yake kuma wannan shine daidai ka fara gabatar da hannaye kafin guyoyi
na'am wannan kuma yace malam mutun zai iya yin sadaka da niyyar Allah ya kai ladan ga wani mamaci
na'am zai iya yi musamman ma a ce da ne musamman a ce dan sa ne yana daga cikin abin da yake bin mamaci bayan mutuwarsa sadaka dan sa zai masa saboda haka idan mutun ya mutu ɗayan sa suka yi masa sadaka to wannan zai samu ladan wannan sadaka
na'am wannan kuma yace malam idan mutum yana karatun Qur'an sai yayi magana da wani shin idan zai dawo ya ci gaba sai ya sake bismillah
ya danganta da yankewar da yayi da yana cikin karatun Qur'ani sai ya yanki yayi magana doguwa da wani suka dawo lokaci haka suna magana in ya dawo to daidai ne yayi isti'aza ba bismillah ba ita bismillah farkon sura take farkon sura yake bismillah ba tsakiyar karatu ba tsakiyar karatu ba da cikin suratul naml ba inda bismillah ta zo innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma ita a farkon sura ake yin ta zaka shiga sabuwar sura in banda suratul tauba duk wata sura sabuwar zaka karanta sai kai bismillah amma in zaka da tsakiyar qur'ani to wannan cha za qira'atul qur'ana fasta'iz billah idan zaka karanta alqur'ani ka nemi Allah wato kai isti'aza ka nemi tsarin Allah saboda ka ce a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim wannan shine abin da ake fada in za a datsi qur'ani amma farko ne sai kai bismillah sannan sai kai a'udhu billahi sannan sai kai bismillah sai ka fara sura to in ka zo a tsakiya kana cikin karatu wani abu ya dakatar da kai kai magana da wani amma bata dau lokaci ba kamar misali ka ce shigo ko fita ko karbi haka ya ci gaba sai ka saki yin a'udhu billahi ba amma in an samu fasil dogo wato an samu tsaiko mai tsawo ka rufe qur'anin watakila ka tsaya kunyi doguwar magana da mutum minti biyar minti goma to in za ka ci gaba sai ka yi isti'aza sai ka dora
na'am wannan kuma ya ce malam menene hukuncin kai ɗaya mace makarantar kwana tunda babu maharamai a tare da su
dama ita ai tafiya aka hana ba wai zo inda ta je ba sai ya zama can inda take akwai maharami a tafiya kar ta yi tafiya in misali maharamin zai kai ta can kuma a hannun take amintacce ya su ne mata wannan babu komai dama abinda ba za a yi ba shine a bar ta daga nan tashi ta yi tafiya doguwa ita kadai ba tare da wani maharami ba wannan shine aka hana amma idan maharamin ne zai kai ta makarantar kwana ce ta yan mata kuma an tabbata dai babu wani abu da ake gudu saboda hannun suke amintattu kuma duk yan uwanta ne mata wannan babu komai na'am
to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau sai dai kafin mu karkare shirin za ku iya aiko mana duk tambayoyinku ta ainihin adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com za kuma a iya aiko mana tambayoyin ta dandalin sada zumunta wato Facebook za kuma a iya aiko da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba da haka a madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Idris Ungwago da Mustapha bin Adam Sheka waɗanda suka sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin da yardar Allah
walaw anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
شرم فتحوا يرحمك.